Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ziyarar shugaban majalisar dokokin ƙasar Faransa Claude Bartolon zuwa jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji bayanin wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya akan magance hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya ƙayyade farashin kayayyaki a Najeriya ganin yadda naira ke ƙara samun ƙarfi a ƙasar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce watanni uku bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar saura harkokin siyasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, har yanzu an kasa aiwatar da yarjejeniya ɗin, abinda kuma yake ƙara janyo zaman ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali. Daraktan ofishin wakilcin majalisar da ke a can Congo, Maman Sidiku, ya ce muddin aka ci gaba da zama a cikin irin wannan hali, ba za a yanke tsammanin barkewar tashin-tashina ba. Wani rahoton da Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta sako ke nuna cewa hatta yankunan da a can da ake morewa zaman lafiya yanzu sun fara fuskantar rigingimu, kamar yankin Tangayinka, inda suka soma fuskantar tashin hankali da ke da alaƙa da bambancin jinsi, da kuma yankunan Kasai da Lumami, inda aka gwabza tsakanin mayakan 'yan banga da soja har aka yi asarar rayukan mutane fararen hula sun fi metan. Yanzu haka kuma akwai mutanen ƙasar ta Kwango kimanin miliyan 2,200 da aka tilastawa barin gidajensu.
Burtaniya ta yi koyi da Amurka, ita ma yanzu ta ce za ta fara hanawa matafiya jiragen sama na wasu ƙasashen Larabawa 6 ɗaukar kwamfutocinsu na tafi da gidansa, wato laptop kenan da Turanci, da sauran na'urorin sadarwa masu amfani da lantarki suna shiga da su inda suke zama a cikin jiragen. Wannan sabuwar dokar ta Ingila ta haramta ɗaukar duk wata na'ura mai amfani da lantarki da girmanta ya wuce santimita 16 da faɗin santimita 9.3 da kuma zurfin santimita 1.5. Ƙasashe 6 da wannan abin ya shafa su ne Turkiya, Lebanon, Jordan, Misra, Tunisia da Saudi Arabia. Tun farko a yau Talata ne ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta Amurka ta fara fitowa da makamanciyar wata sabuwar doka da ta haramtawa matafiya daga ƙasashen Larabawa 10 ɗaukar irin waɗannan na'urorin masu amfani da wutar lantarki tare da shiga da su cikin jiragen sama. Hukumar ta ce ba ta ɗauki wannan matakin a sanin wato sanadin wata barazana ba ne, sai dai saboda wasu bayanan da ta samu da ke nuna yadda ƙungiyoyin ta'addanci na duniya ke daɗa ƙarfafa ƙoƙarinsu na kai farmaki a kan jiragen saman fasinja na farar hula.
To kuna jin labaran daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Shugaban Majalisar Zartas na Ƙungiyar Tarayyar Turai Donald Tusk ya ce a ranar 29 ga watan Afrilu Allah ya kai mun kusoshin ƙungiyar, wacce yanzu ƙasashe 27 kawai suka rage a cikinta, suke fatar su zauna da wakilan gwamnatin Burtaniya a maganta game da ficewar ita Burtaniya ɗin daga ƙungiyar. Sanarwar Tusk tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ita kanta Ingila ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da matakan ficewarta daga cikin ƙungiyar daga ran 29 ga watan nan na Maris. Kuma da zarar Burtaniya ta so mu ɗauka wannan matakin, ƙa'idoji sun tanadi cewa ɓangarorin biyu suna da wa'adi daga yanzu har zuwa watan Maris na shekarar 2019 su kammala duk yarjejeniyar tsinke hulɗar da ke tsakanin tasu. A bara ne dai mutane na Burtaniya suka jefa ƙuri'ar amincewa da fitar da ƙasar tasu daga ƙungiyar Tarayyar Turai, bayan da Burtaniya ta share fiye da shekaru 40 tana cikin ƙungiyar.
Daga cikin sabon ministocin da aka nada a kasar Somalia, har da wani sabon minista mai kula da bala'in fari, makamancin wanda kasar ke fuskanta a yanzu, wanda kuma ya jefa mutanen kasar kamar miliyan 6 a cikin mawuyacin hali. Haka kuma a karon farko a tarihin Somalia, an nada mata da yawa akan mukamin ministoci, ciki har da Maryam Kasim Ahmed, wacce ita ce aka baiwa aikin kula da al'amuran farin. A yau ne Prime Minister Somalia Hassan Al-Khairi ya bayyana sunayen ministocin nasa su 66.
Gwamnatin Amurka ta ce sakataren ta na harkokin waje Rex Tillerson ba zai halarci babban taron koli na kungiyar tsaron Turai ta NATO ba, wanda za a iya cikin watan Afrilu nan mai zuwa a birnin Brussels. Kamfanin dillancin labarin Reuters ne ke cewa kin halarta wannan taron na NATO shi zai sa Tillerson din ya rasa damar haduwa da wakilan kasashen duniya 28 wanda kawayen Amurka ne. Tillerson dai zai gujewa zuwa taron na NATO ne domin ya samu damar halartar taron da shugaban Donald Trump zai yi da shugaban kasar China Xi Jinping a Florida. Ta a cikin watan Janairu shugaban Trump ya nuna cewa ya rena kungiyar ta NATO lokacin da ya bayyana ta a matsayin kungiyar da aka daina yayinta. Duk da cewa mataimakinsa Mike Pence a wata hira da manema labarai a watan jiya ya bayyana cikakken goyon bayansa gare ta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Faransa, Claude Barthelon, ya gudanar da ziyara aiki a Jamhuriyar Niger, inda ya tattauna da hukumomin ƙasar kafin ya ziyarci sansanin sojan Faransa a yau Talata. Ya kuma je zauren Majalisar Dokokin Ƙasar inda ya yi wa 'yan majalisar jawabi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ziyarar ta Claude Barthelon wacce ke gudana a wani lokacin da wa'adin shugabancin da yake yi wa Majalisar Dokokin Faransa ke shirin kammala ya bayyana ta a matsayin ta ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin Faransa da Jamhuriyar Niger ta hanyar majalisun ƙasashen biyu, wanda a cewarsa halin da ake ciki a yau ya zama wajibi gare su su ƙara ba da haɗin kai a yakin da suka ƙaddamar da ta'addanci, saboda haka nema ya isa a sansanin sojan Faransa da ke Niger domin ƙara musu ƙwarin gwiwa.
Il y a quelques instants, avec le détachement de l'armée de l'air française déployé ici même à Niamey dans le cadre de l'opération Barkhane.
Ziyarar ta Claude Barthelon wacce ita ce ta farko da wani shugaban majalisar dokokin kasar Faransa ke yi a Jamhuriyar Niger na da matukar muhimmanci, inji yar majalisar dokokin kasa Halima Mamman.
Tsakanin Niger da Faransa ka san dai hulɗa ne muke da shi, hulɗa mai kyau. Yanzu kuma wannan zuwan nashi ya ƙara mana ƙwarin gwiwa game da yanda za mu sake hulɗa, yanda ci gaban hulɗanmu zai kasance. Mu da kanmu za mu tattaɓo abin da zai kawo maslaha, da zai kawo ci gaba game da batun tsaro a yankin Sahara.
Rashin adalcin shugabanni na daga cikin abubuwan da aka yi amanar suna haifar da tashe-tashen hankula a ƙasashen Afirka, saboda haka ya gargaɗi shugabanni su guji fifita wasu 'yan ƙasa a kan sauran takwarorinsu. Shawarar da ɗan majalisar dokoki Muhammad Shitu ya yaba da ita.
Wajen wannan magana ce aiwar da kowa babu adawa babu majority, kowa ya yarda al'amari na arzikin ƙasa na duke ƙasa ya zamanto an raba shi daidai da daida, kai ya zamanto an yi kishin dankali manya su danne yara, ka gane ko? Kakane gwamnatin yanzu za ta kirawo manyan ƙasashe wanda suke da hanyoyi magana bisa harkar uranium su zamana tsakaninsu tantamuna a gani wace hanya ya kamata a bi don ya zamanto ɗan Nijar ya san abin da ake yi.
A ci gaban jawabinsa, shugaban majalisar dokokin kasar Faransa ya jaddada cewa ba abin da za a ci nasarar ginawa a yau a wannan duniya muddin ba a saka nafiyar Afirka cikin tafiyar da shi ba. Saboda haka dan majalisar dokokin kasa Sa'idu Amma ke cewa
in babu Afirka babu Turai. Ka ga mini abin da Turai kasa rufawa uranium mai ma da wasu abubuwa ina suke samun su. Afirka ne kenan dole su ba Afirka girmanta, kuma Afirka ne ya kamata ta ba kanta girma kamin wannan cin su ba ta girma. Yau suna ganin shin da kowa ya zuro mana Niger idanu su za su zo su dauki hannunsu su runguma. Dole ne su ma za su zo su san da sani a ce ai dama muna nan mu yan uwanku ne muna tare da ku.
Maganar tattalin arziki da bunƙasa ayyukan ci gaban karkara da batun ƴancin mata da yara ƙanana na daga cikin abubuwan da Claude Barthelon ya tunatar da 'yan majalisar dokokin Niger cewa wani bangare ne na nauyin da ya rataya a wuyan ƴan majalisa.
Yara, matasa da mata da yanda ci gaban su zai kasance, dole ne zamu yi magana. Kuma ko da akwai wasu jawabai da zamu yi a rubuce mu ba su saboda ci gaban mata da yara matasa.
Kasar Faransa na da hannu dumu-dumu a harkokin ruwan sha a jamhuriyar Niger ta hanyar wani kamfanin ta Violia mai hannun jari a kamfanin Sen mai sayar da ruwan sha a wannan ƙasa. Saboda haka shugaban majalisar dokokin kasar Claude Batelor ya ziyarci wannan kamfani a yayin wannan rangadi na tsawon kwanaki uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya mu duba batun tattalin arziki. A Najeriya dai a yanzu haka babu wata hukuma da ke kayyade farashin kayayyaki, amma matakin da babban bankin kasar ya dauka matakai ya dore ana sa ran sauka farashin kayayyaki a kasuwannin kasar. To shin wani mataki ya kamata gwamnati ta dauka wajen hana hauhawar farashin kayayyaki? Tambayar da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina yayi wa masanin tattalin arziki Yushawa Aliyu kenan ga amsar da ya basa.
Babban abin da babban banki ya yi shine duk da bayanan da babban banki ya samar na cewa an samu ingantuwa na wato Federal Reserve na America da kuma ci gaba da aka samu na hakan mai da kuma sauran policy da babban banki ya dauko, to gwamnati ko babban banki dole ne ya bude windojin da yake budewa ma ƴan kasuwan canji da kuma waɗanda aka same su waɗanda za a ba su dama su sai dalar nan su sai da ita, dole ne ya sa ido duk motsin da aka samu a cikin kasuwa babban ya maza ya shigo kamar yadda alkawari tunda za a ban naira ta neman kanta daraja.
To idan muka duba kuma tashin hawan farashin kayayyaki yanzu dai a Najeriya ba bamu da hukumar kula da kayyade farashi ta price control, menene kuma abin da ya kamata shi ma ce an yi kuma an tabbata a kansa domin gujewa hawan farashin kayayyaki?
To hawan farashi dole ne gwamnati ta zo ta duba ainihin abubuwan da 'yan Najeriya su tafi amfani da shi wanda kuma yake hawan farashi sosai, musamman kayayyakin abinci wanda ya shafi talakawa da yawa, musamman abubuwan da sai an samar da kudade wajen shigo da su, domin tattalin arzikin ya dogara ne da abubuwan da ake yi daga kasan da kuma abubuwan da ake yi daga wajen kasan. Haka kuma farashin man fetur wanda ake siya a cikin kasan, wanda an ta'allakin cewa farashin man fetur ya taimaka ma hawan farashi, to dole ne a samu yanayin da za a rage farashin man fetur, wanda yake wannan an rage shi lalle zai taimaka ma farashi a kasuwanni, dan zai sauke abubuwan da ake sarrafa su daga wannan wuri zuwa wannan wuri domin talaka su an fara.
Malam Yushawa Aliyu kenan a wata hira da suka yi da Hassan Maina kaina a birnin tarayya Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a iya kayyade farashin kayayyaki ganin yadda naira ke ƙara samun ƙarfi a ƙasar. Amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Taylor Abubakar daga Taraba State Bani Local Government.
To Mallam Abubakar, muna jin ka.
Taylor ne ba Abubakar ba.
To Taylor Abubakar, muna jin ka.
Najima ya kan shekara wallahi ina neman layin sunna sai yau Allah ya sa na samu addu'a da kun. Kuma ina roƙon Allah Allah ya ƙara ƙarfa wannan gidan radio.
Allah sarki amma.
Yawwa kuma a gaskiya ni ina roƙon ɗan kasuwannin Najeriya manya-manya da ganana. Su ji tsoron Allah. Amana ne Allah ya ba su dukiyar da Allah ya ba su don Allah su ji tsoron Allah. Su kyautata ni'iman da Allah ya ba su kar su manta wannan Allah zai tambaye su a ranar tashin alkiyama. Su kyautata abin da Allah ya ba su domin talaka ya samu sauki su tallafa wa shugaban ƙasarmu wanda Allah ya ba mu ci mai neman zaman lafiya da neman ci gaban ƙasarmu shine.
To Malam Tel Abubakar mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Eh, kuna magana da Nasir Muhammad wanda ke riga saka Kaduna Najeriya.
To Malam Nasir muna jin ka.
Eh, to dan tabbatar da sauƙi a hawa.
Muna jin ka Malam Nasir.
Ina mai shawaran cewa da farko dai su san kasuwa.
Eh,
gwamnati dole ne ta hada hannu su fahimci junan. Gwamnati dole ne ta zo ta tabbatar da cewa duk abin da zai shigo ko ko za a noma shi ya kasance ya zo da sauki ta wajen ba da ainihin kayan noman kuma tabbatar da an so a kasuwa ne ya tabbatar da an so shi a cikin farashi wanda jama'a ba za su so wanda su ɗan kasuwan ba za su sa dogon buɗe a kansu sannan su kuma ɗan kasuwa su tabbatar da tsoron Allah kada su dinga sa farashin abubuwa domin na ƙasar su da mabuƙata kasance ba a tatse su ba dinga. Amma ƙarfin abin yana kan gwamnati muna fata gwamnati za ta yi wannan abu su faɗi domin lalle a ɗauki matakan da suke da
shi. To Malam Nasiru Muhammad mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Hadeja. Da wa muke magana?
Alhaji Ahmadu Keya.
Abto Alhaji Ahmadu Keya daga Hadeja muna jin ka.
Gaskiya ai kasuwa ya kamata su ji tsoron Allah. Abu da abubuwan da suke dora a dala, dala ba ta yi barka ji ana cewa dala ta hau. Yau in ka siyo abu naira 20 gobe in ka koma ya kada ce an ƙara ma naira 10. A gaskiya imani ya rage a cikin yan kasuwa. Ya kamata yan kasuwa na namu su ji tsoron Allah. Tausaya mana. Sai ka sassautuwa da wani abu. Wani abu ba gwamnati ke sawa ba. Su yan kasuwa ne a zuciyarsu. Wallahi zuciyarsu wannan ba ta tsoron Allah sosai. Ya kamata su tuna cewa dukiyar da Allah ya ba su suna iya ciyar da ita ta hanyar Allah kuma suna iya ciyar da ita ta hanyar taimakawa amma mutum ya je da naira 200 ko 300 ya rasa abin da zai sa ya kawo gida ka duba kwanan shinkafa yanzu abin da muke sayan sa naira 250 zuwa 300 yan watannin da suka wuce a yanzu sai ka sa 750 ka kawo ne shinkafa yar gida.
To Alhaji Ahmadu kenan daga Hadeja mun ji ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je ganye Adamawa kenan. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. To ga dukkan alamun layin malami ko malama daga garin Ganye a Adamawa ya goce. Amma yanzu mun samu wani kiran daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Kuna magana da Shatima Lande.
To Shatima muna jin ka.
Muna da addu'a kuma muna kira masu sai da masu kayan kasuwan nan su ji tsoron Allah. Da su rage kayan masarufi saboda wani abin da yake faruwa daga wurin su ne.
Dan me yasa kace haka?
Na'am.
Me yasa kace haka?
Yawwa saboda kullum idan ka je sayan kaya sai a ce ma dala ta tashi yau nan da na je sayan kaya sai a ce dala ya tashi to kaga wannan ba adalci bane. Yawwa idan kaya ya karu su kara.
To Shatima kenan daga Bauchi mun gode. Yanzu kuma bari mu je Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana?
Kuna magana da Yusha Umu idan ka hau kawai da kawar lokacin da mu za su yi.
To Malam Yusha Umu muna jin ka.
Wato matsalolin da ke faruwa fa a Najeriya gaba ɗaya ma
Wato
tsadar kayayyakin nan da ake fama da shi ɗan kasuwa ne ba wasu bane. Gwamnati ita tana iya kokarinta. Dan har ga Allah abin da ake yi a yanzu. Kaya ne za ka saye shi yau naira 10. Gobe in ka koma abin da za a sayar ma da shi naira 20. To kaga anan kaga ai ba daidai bane.
Malam Yusha'u kenan daga Jigawa, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Dawa muke magana.
Madan Dauda, barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, kana lafiya?
To alhamdulillah Madan Dauda. To gaskiya al'amari matsaloli ne guda biyu. Ni kuma zan tsora gwamnati dukkan su guda biyun nan.
To
saboda Madan Dauda, idan muka dauka na farko, gwamnatin tarayyar ta kara wannan kudin man fetur, yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo kashi 55% daga cikin hauhawar farashin kaya. Kuma na biyun su, idan muka dauka gwamnatin tarayyar nan, ita ta takatar da komai, duk abin da ka sani ba za a shigo da shi ba. Gwamnatin tarayyar tana da kudin, za ta karkaba aminanta wanda ta san ba su ce jama'a ba. A rika kawo kayan nan ana cewa da mutane da sauki, me zai hana gwamnati ba ce wannan abubuwan ba? Sai ita ce ta kawo wannan matsalolin. Dan haka in dai tana so ta karya, dole ne ta kawo matsalolin da za a kawo abin da za a kare shi kansu wannan matsala ta maganar tsadar farashin kaya, sai a samu sauki a Najeriya. Na wara aiki da fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, nagode, ina gaishe da kowa da kowa mai abokan aiki.
To Alhaji Musa Garo, mun gode da ra'ayinka, kuma anan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka soma wasanni daban-daban na 'yan makaranta a jihar Agadez wadda ke karɓar bakuncin karo na 9 a wannan shekara. Kuma ministan da ke kula da bunƙasa karatun boko a matakin kwaleji, Sani Abdurrahman, shi ne ya jagoranci bikin ƙaddamar da waɗannan wasanni a can jihar ta Agadez, tare da halartar gwamnan jihar ta Agadez da ke tare da muƙarrabansa. Haka zalika za a gudanar da wasanni daban-daban a birnin Agadez da suka hada da wasan kokowar gargajiya da wasannin kwallon hannu na handball da volleyball da guje-guje da wasannin motsa jiki gymnastic da wasan kwallon kafa. Maza da mata ɗan makaranta ne da yanzu haka na dukkan kasar suka hade a can garin Agadez domin halartar waɗannan wasannin. Duka dai a jamhuriyar Nijar, idan muka leka a jihar Dosso, an gudanar da wasannin tankaɗe da rairaya na fitar da kungiyoyin da za su wakilci jihar a wasannin kwallon kafa na kofin kasa, ko mu ce kofin national, inda aka kafsa tsakanin club din Dandi Football Club na garin Gaya a wasan karshe da takwaransa na Arewa Football Club na garin Dogon Doce. Club din na Dandi FC na Gaya ne ya nasara da ci 1 da nema gaban takwaransa na Arewa na garin Dogon Doce. Duka dai a wasannin kwallon kafa, yanzu haka za a kafsa a sassa daban-daban na duniya a matakin neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na kofin duniya na kasar Rasha na shekara ta 2018 idan Allahu ya kai mu. Sai dai kasar Ingila yanzu haka tana da ƴan wasa guda biyu da ke dauke da rauni da suka hada da Michel Antonio da Phil Jones, waɗanda dukkan su suka ji ciyo a yau Talata din nan a birnin Manchester a lokacin da kungiyar ta Ingila ke atasaye. A nasa bangare, Gianni Infantino, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, a ranar Juma'a da ta gabata ne furcin cewa maganar kawowar agajin sha'anin bidiyo a bangaren wasannin kwallon kafa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sama gaba a wasannin kwallon kafa na duniya na shekara 2018 na kasar Rasha. Ya ce wannan ko ya biyo bayan jarraba da aka yi a wasan kofin duniya da ya gabata a kasar Brazil da kuma wasannin club-club na duniya da ya wakana a watan Desamba da ya gabata. Sai dai ya ce wannan ba zai nasara
ba sai an samu amincewar kungiyar IFAB. Shi dai Gianni Infantino yayi wannan furincin ne a birnin London a lokacin da aka gudanar da taron majalisi na International Board da ake cewa IFAB wanda ke kula da dokokin tsara wasannin kwallon kafa na duniya. Idan muka dawo a nahiyar Afrika yanzu haka dan kasar France nan Patrice Carteron ya shiga daga cikin mutane guda biyar da ake zaton za su horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana. Daga cikin su akwai Freddy Knapp, sai Fabrizio Ravanelli da kan Ghana guda biyu Abdulrazak wanda ya kasance shaharren dan wasan kwallon kafa na nahiyar Afrika a shekara ta 1978 da
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rex Tillerson ya fara ziyararsa ta farko a Asiya a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka, inda ya fara yada zango a birnin Tokyo. A lokacin ziyarar ya nanata cewar dangantakar tsakanin Amurka da Japan ita ce ginshikin tabbatar da daidaito a arewa maso gabashin nahiyar Asiya da yankin Pacific. Japan da Amurka suna da hudda ta tattalin arziki a cewar Secretary Tillerson, ya kuma kara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare domin tabbatar da adalci ga kasashen biyu. Za mu yi aiki da Japan akan manufofin yankunanmu da ma na duniya baki daya, ciki har da karfafa ayyukan tsaro karkashin kawancin Amurka da Japan da kuma karfafa dokokin kare teku da kuma zurfafa hulɗan aiki a tsakanin kasashe uku, wato Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu, a musamman idan aka yi la'akari da barazana da Koriya ta Arewa ke haifarwa da kuma aiwatar da shirinta na mallakar makamin nukiliya da masu linzami ba bisa doka ba. An gina wannan dadaddin zumuncin Amurka da Japan ne akan zaman lafiya da ci gaba da kuma walwalar fadan albarkacin baki a yankin Pacific. Secretary Tillerson ya ce muddin harkan tsaro zai huskanci kalubale, Amurka za ta karfafa rawar da ya kamata ta taka, kuma muna marhabin da gudunmuwar Japan da irin rawa da take takawa a wannan kawance. Amurka tana tabbatar da kashi biyar na yarjejeniyar aiki tare da tsaron tsibirin Senkaku tsakanin Amurka da Japan da aka kulla a shekarar 1960. Ya ce ba za su yadda da duk wani yunkuri na kawo tsaiko ga gwamnatin Japan akan tsibirin na Senkaku ba. Faɗaɗa hudan kasashe uku da suka hada da Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu yana ci gaba da zama muhimmi, wanda zai ba kasashen ukun daman daukan matakai akan manyan matsaloli da ke addaban yankin da ma duniya baki daya, kana su yi aiki tukuru wurin dakile barazana da Koriya ta Arewa ke yi. A cewar Secretary Tillerson, Amurka tana da niyyar ci gaba da shirya ayyuka game da aiwatar da matsayar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya mai lambobi 2270 da kuma 2231 wanda ya dora babban takunkumi mafi tsanani akan Koriya ta Arewa da ya haramta mata gudanar da shirinta na makaman nukiliya da makamai masu linzami. Koriya ta Kudu ko kuma ROK a takaice da Amurka duk sun himmantu cikin shekaru 20 wurin tabbatar da ci gaban yankin tekun Koriya da bunƙasar tattalin arziki a wannan yankin, inji Secretary Tillerson. Yace tare da yin la'akari da hakan, Amurka na kira ga Koriya ta Arewa da ta kaure cewa ayyukan shirin mallakar makaman nukiliya da na masu linzami. Himmantuwar da Amurka ta yi wajen kare Japan da sauran kawayenta ta fuskar samar da cikakken tsaro daga dakarunmu abu ne da ba shakka a cikin sa, inji Tillerson. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Madalla, yanzu kuma ga Aliyu Mustafa ya dawo da labarai amma a takaice.
To, a takaice, Malam Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce watanni uku bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniya a sauya siyasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, har yanzu an kasa aiwatar da ita, abinda kuma aka ce yana ƙara jawo zaman ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali. Daraktan ofishin wakilcin majalisar da ke can Congo, Mamman Sidiku, ne ke cewa muddin aka ci gaba da zama irin wannan hali, to ba za a yanke tsammanin barkewar tashin-tashina ba. Yanzu haka ma an ce wasu wurare da a can da ake morewa zaman lafiya sun fara samun tashin hankali, kamar Tanganyika da Kasai da kuma Lomami. A kuma akwai mutane kamar miliyan 2,200 da aka tilasta suka bar gidajensu. Burtaniya ta yi koyi da Amurka, ta ce ita ma yanzu za ta hana matafiya jiragen sama na wasu ƙasashen Laraba shaidar ɗaukar kwamfutoci da na tafi da gidanka, wato laptop da kuma sauran na'urorin sadarwa da ke amfani da lantarki suna shiga da su cikin jirgin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shira. A madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da engineer Mr Jim Harmon, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.